Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa kwararru a fannin gudanar da mulki da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan shari'ar Bashir Macina da Ahmad Lawan. Gwamnatin jihar Kogi da ke Najeriya ta bayyana dalilanta na maka gwamnatin tarayyar Najeriya a kotu. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a yankunan ƙasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na Turkiyya da kuma tunkarar bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. Biden ya yi magana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Litinin don ya jajanta masa. Ya kuma ce Amurka za ta aika da duk wani agaji da ake bukata don taimakawa wajen murmurewa daga bala'in, a cewar Fadar White House a wata sanarwa. Ana ci gaba da gwabza fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleida da Volida da ke kusa nan ma ake gwabza fada. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, gwamnan Donetsk Pavlo Kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa. Ya ƙara da cewa Rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin, suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka. Jibge sojojin da Rasha ke yi a bakin iyakar Ukraine, musamman akan iyakokin gabashi da arewa maso gabashin Ukraine ɗin tun daga ƙarshen watan Janairu, na nuna yiwuwar Rasha za ta kai wani gagarumin farmaki kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar Ukraine, wato ranar 24 ga watan Fabrairu, a cewar jami'an Ukraine. Kakakin hukumar leƙen asirin sojan Ukraine Vadim Skibetsky ya yi hasashen cewa ta yiwu Rasha za ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a yankin Donbas, kuma ta yiwu ta kai hari a yankin Zaporizhia. Amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin China da ta harbo a saman tekun Atlantic a ƙarshen mako, kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa sun kwaso ragowar tarkacen daga saman teku, amma ya ce yanayi bai ba da daman neman sauran ɓarɓashin balan-balan ɗin ba a ƙasan teku, inda faɗin wurin ya kai fiye da kilomita 11 daga gaɓar tekun jihar South Carolina da ke kudancin Amurka. Bisa ga umarnin shugaba Joe Biden, wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo balan-balan ɗin a ranar Asabar bayan da ya kutso sararin samaniyar Amurka fiye da mako guda, ya bi ta wasu wurare ciki har da wasu muhimman cibiyoyin aikin soja. China dai ta yi ikirarin cewa an tura balan-balan ɗin ne don yin nazarin yanayi, amma ba don wata manufa da ta shafi soja ba. Amma Amurka ta ce balan-balan ɗin leƙen asiri ne na fasahar zamani. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kwararru a fannin gudanar da mulki da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan hukuncin da kotun koli ta yanke, inda ta baiwa Sanata Ahmad Lawan damar tsayawa takara a kujerar Majalisar Dattawa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC a jihar Yoba ta Arewa. Wannan ya kawo ƙarshen jani'in jaka da ya yarka faruwa tsakanin Bashir Macina, wanda aka bayyana cewa shi ne ya ci zaben fidda gwani a mazaɓar Yoba ta Arewan a maimakon Sanata Ahmad Lawan, wanda ba a yi zaben fidda gwani da shi ba tun farko. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan hukunci a rahoton da ta aiko mana.
A lokacin da aka zartar da hukunci uku daga cikin alkalai biyar da suka zauna akan shari'ar sun amince da matsayar APC cewa bai kamata a fara sauraron karar da aka shigar a gaban kotun daukaka kara ta hanyar sammanci ba. Kotu ta ce a inda ake zargin zamba bai kamata a fara da sammanci na asali ba, saboda haka akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba. Abu na biyu kuma shine zargin jam'iyyar APC domin sauya sunan Macina da Lawan. A nan kotu ta ce inda ake da zargin zamba akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba. Alƙalai uku sun amince da haka, amma alƙalai biyu wato Adamu Jauro da Emmanuel Agim sun tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. Amma ga masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar ya yi nazari cewa
daidai da hurumi na sashe na 29, 30, 31, 32, 33 na dokar zaɓe wanda ya fito da jadawalin matakan da ake bi kamin a tsaye da ɗan takara, wanda kuma a lokacin da aka tsaye da ɗan takarar nan aka yi zaɓen ciro ɗin nan gaba ɗaya. Shi Ahmed Lawan a dukkan bayanai da suka zo baya cikin waɗannan ɗan takara, kuma hasali ma sashe na dokar zaɓe ɗin sashe na 32, 33, 34 ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin kan shi ne ya rubuta cewa ya yi murabus ya sauka, ko kuma idan ya mutu. To ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba. Kuma dokar zaɓe sashe na 115 sakin sashe na da a cikin baka ya yi haramci ga ɗan takara a kakar zaɓe ya yi takara ta wuce guda ɗaya. To ba mu san madogara da Supreme Court ya amfani da shi har aka ce an juya wannan koma ɗin ta tabbatar cewa Ahmed Lawal shi ne ɗan takara ba.
Shi ma ƙwararre a fannin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a Jami'ar Abuja Farfesa Abu Hamisu ya tsokaci cewa an yi wa demokradiyya karan tsaye.
Wannan ya nuna cewa wayansu tsirarin mutane suna nuna wa mutane cewa su sun isa a ƙasar nan bayan da za a yi da su. To abin da ya rage kamar yadda kika fada, kotun Allah ya isa ne daga wannan kuma sai kabari da kuma abin da Allah ya yi. To tunda talakawa ne za su yi zaɓe, talakawa su dauke mataki in ba su gamsu da abin da aka yi a kotu ba, saboda ba kotu ba ne yake zaɓen mutane. Mutane ne kan tsaya su zaɓi wanda suke so ya tsaya takara. Saboda haka mu yi alawadar da wannan hukuncin da aka yanke, kuma Allah zai yi wa wanda aka danna wa ake sa kaya tsakanin su da wayannan mutane.
Amma wanda abin ya shafa Sanata Ahmed Lawan ya yaba da hukuncin, inda ya ce wannan ya nuna cewa demokradiyya ce ta taka rawa mai muhimmanci a wannan lamarin, saboda haka yana murna.
What happened was democracy at work and the courts gave their various judgments, and of course the Supreme Court gave the final judgment. I want at this point to commend the Supreme Court.
Na yi kokarin samun mai magana da yawun Bashir Macina domin in ji ra'ayinsu a game da hukuncin, amma bai amsa wayata ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky don halartar taron kolin shugabannin tarayyar Turai ta EU, a cewar kungiyar ajiyar Litinin. A daidai lokacin da rahotanni ke cewa ta yiwu Zelensky ya je birnin Brussels a cikin wannan makon. Charles Michel, shugaban kwamitin zartarwar shugabannin tarayyar Turai, ya gayyaci Zelensky ya halarci taron kolin ido da ido a nan gaba, a cewar mai magana da yawun Michel ta Twitter. Kakakin na Michel, Brand Leitz, bai bayyana lokacin da Zelensky zai amsa gayyatar ba, kuma ya bayyana cewa ba za a ba da ƙarin bayani akan batun ba saboda dalilan tsaro. A ranakun Alhamis da Juma'a za a gudanar da taron kolin na EU a Brussels a wannan makon. A jiya Litinin da safe, kafofin yaɗa labarai da yawa sun ba da rahoton cewa ta yiwu Zelensky ya halarci taron kolin, kuma ta yiwu ya yi jawabi a zaman majalisar ta EU. Gwamnatin Biden na ƙoƙarin sanya takunkumi da nufin auna Rasha ta hanyar yi wa abokan cinikayyar Rashar kashedi kan cewa suna tattare da haɗarin doka idan suka yi harkokin kasuwanci da kamfanonin da aka sanya wa takunkumi. Brian Nelson, ƙaramin sakataren Baitul Malil Amurka akan ayyukan ta'addanci da bayanan sirri, A kwanan nan ya gana da jami'an gwamnati da wakilan banki a Turkiya don tattaunawa akan yadda takunkumin da Amurka ta sanya wa rashar ya shafi harkokin kasuwancin Turkiya a zaman wani bangaren rangadin yanki da yake yi wanda ya hada da hadaddiyar daular Larabawa. Masana a harkokin kasuwanci sun fada wa muryar Amurka cewa Amurka na mayar da hankali wajen hana sojojin Rasha damar samun manyan kayan aiki ta hanyar yin barazanar sanya takunkumi mai karfi akan kamfanonin da har yanzu suke kasuwanci da Rasha.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gwamnatin jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi ƙarin haske a kan dalilanta da maka gwamnatin Najeriya kotu a kan batun canza fasalin kuɗin ƙasar da ya jefa a 'yan Najeriya cikin wani hali na matsin rayuwa. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A ranar wannan Litinin ne dai gwamnatin jihar Kogin tare da jihohin Zamfara da Kaduna suka maka gwamnatin Najeriya a wata babbar kotu da ke Abuja domin neman ganin an bi tsari akan canza fasalin kuɗaɗen. Mr. Kensley Fango shi ne kwamishinan labarai na jihar Kogin ya ce suna buƙatar a bi tsari ne bisa la'akari da yadda 'yan Najeriya ke wahala akan wannan al'amari. Sannan ya ƙara da cewa
we have instructed our lawyer to
yace sun baiwa lauyansu umurni da ya shigar da ƙara a kotun ƙolin Najeriya domin ita kuma kotun ta umurci babban bankin Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya ta hannun bankunan kasuwanci na ƙasar da a dakatar da batun sanya rana na daina ansar tsofaffin kuɗaɗe na naira da 500 da kuma naira 200.
The now older version of the 200, 500 and 1000 denominations of the naira.
To shi ma dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Isa Liman Kantigi ya ce akwai babban gyara a tsarin canza fasalin kuɗin Najeriya.
Ni da tattu na fara zuwa waje ban taba gani canza kuɗi yayi zama to kamar irin wannan haka ba. Canza kuɗi bi misali a America suna da dola da sai suka fara sannu-sannu. Mu zo London da suka so su canza kuɗinsu da a hankali suke facing out da bi ma'ana ba sa so wannan tsoho ya zama to yana cikin kasuwa amma ba a guje ba ne.
Haka zalika shi ma ɗan majalisar dattawa na Najeriya wanda ɗan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya kuma wakilin Niger ta gabas a majalisar dattawan Najeriya Sanata Sani Musa 313 ya soki lamirin wannan tsari.
Yadda aka ɗauko abun bai yi daidai ba. Ɗan majalisar dattawa ne a wani zamana mu mun da gaskiyar magana cewa wannan abu bai kamata a yi ta yadda ake yi ba domin me za ka dubi yanayin lokaci. Yanzu ana batun siyasa na canza gwamnati inda an bi shawara mafi gaskiya da wannan canji sai a bar ma sabuwar gwamnati ta zo. To amma yanzu an takurawa jama'a kuɗin nan baya da yawa da aka buga ya kamata da a ce gwamnati ta shirya ta riga ta buga ta ajiye sai a zo a yi.
Har ya zuwa wannan Litinin da ta gabata dai ana ci gaba da samun cunkoso a mashinan cire kuɗaɗe na bankuna da ke nan tsakiyar birnin Mina dokuwa da umarnin babban bankin Najeriya na cewa bankuna su fara baiwa kwastomomi kuɗaɗe ta cikin bankuna. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin
yan. Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ina jiran cire kuɗi tun karfe 5 na safe ina nan. Nayi sallah asuba sai nazo.
Dain gaba ɗaya an daina hawa kawai abin ake random lima. Ga ATM din nan kuma already ma sun kashe shi.
Wallahi na zo ciran kuɗi ne tun karfe 6:50. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah.
Akai yajin aiki a jami'o'in Najeriya sai da akai shekara guda can ba wani gwamna da ya taba tashi suka hadu suka je gurin shugaba Muhammadu Buhari suka ce ba su yadda ba.
A yau ma shirin na kan halin dambarwar da ake ciki game da sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗaɗe a Najeriya. Da ma martanin ƴan kasar game da ziyarar wasu gwamnoni ga shugaba Muhammadu Buhari akan batun a daga cewa
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more ƴanci
madalla. Masu saurare, kamar da kuka sani ana ci gaba da fuskantar kalubale wajen hada-hadar kuɗaɗe a Najeriya biyo bayan sauya wasu daga cikin takardun kuɗaɗen ƙasar. Rashin wadatattun sabbin kuɗaɗen ya haifar da dogwayen layukan mutane da ke muradin kuɗaɗen a ciki da wajen harabar bankunan ƙasar. Duk da cewa hukumomin babban bankin Najeriya wato CBN sun kara wa'adin daina karɓar tsaffin takardun kuɗaɗen tun a makon jiya.
Sunana Abba Muhammad, ina jiran cire kuɗi tun karfe 5 na safe ina nan. Nayi sallah asuba sai nazo. Sare muke yi. Duk wanda yazo yana rubuta sunansa in ma'aikatan sun fito sai a basu list sun sai su rika kiran sunayen mutane wa'inda suka sa list. Za a kira sunanka ka faɗi lambar ka sai ka shiga.
Sunana Mahmud Mekuri Shaif, nazo cire kuɗi tun asuba. Abin da ke faruwa gaba ɗaya babu tsari a harkar gaba ɗaya. Layin ma an daina bi list ɗin da ake bi babu. Nazo karfe wajen at least nazo kafin before 6 dan anan ne sallah. Na zanto na 100 da 200 da wani abu. To kuma yanzu ma layin gaba ɗaya an daina hawa. Ga ATM ɗin nan kuma already ma sun kashe shi.
Sunana Jamila Abba. Wallahi nazo ciran kuɗi ne. Tun karfe 6:50. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu dai muna ga Allah kuma shugabanni su ji tsoron Allah. A ce maka yawa talakawa sassau transfer in dai za ka yi ta direct baya yiwa. Sai dai in kana da GT World app kuma kaga ba kowa bane yake da GT World app shi yasa.
Sunana Malam Awal, ni na zo game da zancen ATM card kuma na zo kaga dai da safe na zo gashi karfe 8 amma sama da mutum kusan 1,000 ga sunan duk jikina ma ya riga ya sanyi. A yanda na ga wannan abun din a yanzu dai gaskiya na fitar da rai saboda in na ce zan zo da gaba ɗaya sai dai duk al'amura na yau ya tsaya gaba ɗaya.
Yanzu haka dai babban bankin kasar CBN ya ce yana daukar matakan da suka kamata domin rage wannan radadi da ƴan kasar suke fuskanta saboda wannan yanayi. Hajiya Ruqayyah Muhammad, daraktar kula da harkokin fasahar sadarwa a shafukan bankin da ke Abuja, ita ce ke jagorantar ayarin da ke sanya ido akan aiwatar da sabon tsarin takardun kuɗaɗen kasar a jihar Kano.
To alhamdulillahi an samu dan ci gaba. Mun kamar yadda ka sani muna ta bi kauyuka mu kanmu kuma na ga kamar layin a ATM ya fara ragewa kuma bankuna suna ta sa kuɗi a ATM ne kuma yanzu dake an bude over the counter payment wato mutane za su iya shiga cikin banki su karbi kuɗi wanda adadin su bai fi 20,000 ba. So an rage layin ATM din kanshi kuma naga kamar mutane sun fara hada-hada da wannan sabon kuɗin a cikin gari amma har yau dai da saura muna sa ran yanzu yau dinnan mutanen mu sun bubuta za su je asubutoci da makarantu da bana yanzu nan da kake gani na za mu tafi da mutane da kungiyoyi daban-daban na Kano mu je yanda za mu ƙara zaƙulo mutane daga lunguna wanda ba su riga sun samu kuɗin ko kisa suke da matsala amma ka gano su kuma sai mu san yanda za a taro kan al'amarin.
Amma kuna da labarin cewa akwai waɗanda suke sallar asuba wasu ma a ce su kwana a bakin bankuna?
Mun ji labarin, amma mafi yawansu kamar yadda shugabannin bankuna suka gaya mana, mutane ne da suke karɓan kuɗin suna zuwa su siya, ba mutane ne da suke neman kuɗin da su je su yi hurɗa yau da kullun da shi ba. Amma su ma ɗin sun rage, da yake yanzu mun sa matakan tsaro, an ɗauki matakan tsaro, bankuna sun sa securitys su, in suka ga ka zo da safe, ka zo da rana, ka kwana a wurin, to an san lallai ba kuɗi kake nema ba dan ka je ka sayi abinci misali, ko ka je asibiti, kuɗi kake nema dan ka je ka siya.
Har yanzu ana zargin bankuna suna yin wasu abubuwa na ba daidai ba, kamar kuɗin ma ana cewa kaman suna wasu dabaru waɗanda wataƙila sun kauce ma ka'idodin da kuka shimfiɗa. Kun fahimci haka kuma, idan haka ne me kuke yi?
To alhamdulillah, kana Kano dai wannan abubuwan da sauki gaskiya, saboda muna bibiyan su, sai mu tura mutane su buɗe asusunsu, mu tabbatar kuɗin ya fita, kuma san saka ATM ɗin, in kuma biya ne ta counter sun bayar, in kuma wani branch za su aika sun aika, mu bi su branch ɗin mu je mu duba. So gaskiya nan da sauki a Kano.
Wani hali ake ci a yankunan karkara, musamman local government, da an san akwai bankunan da ake cewa microfinance, suna ƙananan bankuna ɗin nan da sauransu, yaya ake ci gaba da su waɗancan microfinance?
Babban bankin ya fito da tsari, musamman a nan Kano, mun lura mutane da yawa biya su albashi ta wannan bankunan microfinance banks din. To muna nan muna tsari, muna da su a Kano gaba ɗayan ta, kamar guda shida suka shiga cikin tsarin, suka sa sunayen customers din su akan abin da muke kira iCard, kuma suna da isassun kuɗin da za su harkokin su na yau da kullum. Sauran suna da matsaloli daban-daban, amma dukansu muna meeting, muna haɗa su da agent don su samu kowa da aka biya albashi ya samu da kuɗin da zai kashe kafin awwalin matsalolin da suke da shi.
To nan gaba cikin shirin zamu ji abinda masu fashin baki ke cewa akan wannan lamari, da ma martani kan ziyarar da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari game da wannan al'amari.
Akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne ƴantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki.
Masaure, bayan da babban bankin Najeriya CBN ya ƙara wa'adin kwanaki 10, gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar sun ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a fadarsa, inda suka bayyana masa damuwarsu akan wannan batu na sauya kuɗaɗe, da ma kafa hujja da yanayin ƙuncin da ya jefa 'yan Najeriya a jihohinsu. Sai dai masu sharhi kan lamura irin su Honorable Anas Abdala sun fara tsokaci akan ziyarar gwamnonin.
Duk waɗannan waɗanda kaga muna hawa layin ATM, magana ce ta 20,000. In ya cire 20,000 ɗin sai zai yi cefani, shikenan, ba shi da wata matsala, ba miliyan 20 zai cire ba, 20,000 zai. Tunda aka fara layin ATM, kaga ɗan gidan gwamna, kaga ɗan majalisa, kaga sanata, kaga dan gidan minista, ko dan wani famanin sakatare, ko wani director a ma'aikatan gwamnati. Duk irin mu ne ƴaƴan talakawa, muke hawa layi mu je mu cire 20,000 mu siyo yara buredi, mu ce fa dai mu dawo. Dama kuɗin duk account din mutane, saboda an talauta mutane kuɗin 20,000 din ne 30,000 mai albashi 100,000, shikenan kuɗaɗen.
Amma maganar da ake yi shine gwamnoni sun shigo ciki, suna ma nuna cewa talakawan su fa sun shiga wani yanayi, har ma sun je sun gana da shugaban kasa, kuma shi shugaban kasar ya ce su ba shi ma kuɗa.
Mai Buhari izo isame shi da talaka ike zuba mai ƙasa da naira 200,180 da wani abu. Yau muna sayan litan mai naira 400 a Najeriya. Ba su taɓa zuwa sun ce dabari talaka yana cikin wanali ba. ƴaƴanmu suka aka yajin aiki a jami'o'in Najeriya sai da aka yi shekara guda can, ba wani gwamna da ya taɓa tashi suka haɗu suka je gurin shugaba Muhammadu Buhari suka ce ba su yadda ba. Aka rufe bodojin arewacin Najeriya karaka kafinsu, ba wani gwamna da ya tashi ita fi gurin Buhari a matsayin Buhari na ɗan bakin boda domin a daura iki, ya san me ya boda. Amma ba su taɓa zuwa sun je sun ce wa Buhari, wannan bodar da ka rufe mana al'ummarmu za ya shiga cikin talauci ba, domin kabo wani yankin a buɗe. Duk musifar da zamu shiga a gwamnatin Buhari mun shiga, ba wani gwamnan Najeriya da ya taɓa tashi ije suka haɗa kai suka ce a sama mana sauki.
Honorable Abba Anas Dala kenan, kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu, sai za a ido a wajen damu me yake ni tabi
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta buƙaci haɗin kan sarakunan ƙabilun gundumar a balar jihar Tilaberi a yaƙi da ta'addanci bayan la'akari da yadda wasu daga cikin waɗannan shugabannin al'umma suka yi fatali da shawarwarin da aka tsayar a taron zaman lafiyar da ya gudana a watannin baya, ciki har da maganar jan hankulan matasa su ajiye makamai. Jaridar ta ce ministan cikin gida Hamman Sule Adamu, wanda ya jagoranci wani zaman musamman a ƙarshen mako a Abala, ya yi wa waɗannan sarakuna hannunka mai sanda dangane da rawar da ya kamata su taka a yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin Tilaberi da wani ɓangare na jihohin Tawa da Doso. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa hukumomin ilimi sun gabatar da tsarin fasalin shigar da malaman kwantaragi a sahun ma'aikatan gwamnati na dindindin a ci gaba da ɗaukar matakan biyan buƙatun ƙungiyoyin ƙwadago. Jaridar ta ambato ministan ilimi Ibrahim Natatu yana cewa daga cikin jami'an ma'aikatar ilimi ta ƙasa kimanin 111,565 sama da 70,000 duk malaman kwantaragi ne. Saboda haka gwamnatin Niger ta karkasa su a rukunoni hudu, inda rukunin farko zai kunshi malamai 22,942 waɗanda za su rubuta jarabawar cancantar shiga aikin malinta. Jaridar Le Horizon ta ce kwangilar allurar rigakafin dabbobi da ake zargin an yi rubda ciki a kan kuɗaɗenta na daga cikin takardun da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gabatar wa mashara'anta domin zurfafa bincike. Jaridar ta ce dama tun tashin farko wasu 'yan kasuwa sun koka da rashin adalcin da aka nuna wajen bayar da wannan kwangila ta miliyoyin sefa, wacce a ƙarƙashinta ya kamata a shigo da allurar dabbobi miliyan 53, sai dai har yanzu ba a san inda aka shiga da galibin waɗannan allurai ba, lamarin da ya sa ake ganin alamun yiwuwar abin ya ritsa da ministan bunƙasa kiwo Tijjani Abdulkadiri kwatankwacin abin da ya sami ministan watsa labarai Hamma Zada, wanda a yanzu haka ke kulle kurkuku sakamakon almandahanar kuɗaɗen kamfanin dillancin ma'adanai na ƙasa wato Sofamin. Mu ƙarƙare da jaridar Ayer Info da ke cewa hukumomin Mali sun sanar cewa ba sa buƙatar ganin daraktan sashen kula da sha'anin kare haƙƙin ɗan adam ta MINUSMA Guillaume Njema Atondoka Andali saboda zarginsa da yin wasu take-taken da suka sabawa aikinsa na jami'in diplomasiya, wanda a cewarsu yunkuri ne na tayar da fitina. Saboda haka suka ɗibar masa wa'adin awoyi 48 ya fice daga ƙasar ta Mali. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a yankunan ƙasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na Turkiyya da kuma tunkarar bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. Ana ci gaba da gwabza faɗa a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da Voleda da ke kusa nan ma ake gwabza faɗa. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, gwamnan Donetsk Pavlo Kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa. Ya ƙara da cewa Rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin, suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.